Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da rana. Baba Yaku makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Litinin 23 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Hawwa da kanin labarai.
A yau Litinin sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare a sassa sama a yankin zirin Gaza yayin da ministocin harkokin ƙasashe na kasashen tarayyar Turai suka taru domin yin kiran asali ta wuta domin samar da kayayyakin jin kai. A yau Litinin din ne lauyoyin wata mata da 'yan sandan kasar Kenya suka kashe mata miji bayan ya tsere makamu a kasar shi wanda ɗan jaridan kasar Pakistan ne suka ce ta shigar da ƙara a gaban kuliya. Ma'aikatar harkokin wajen Beijing ta sanar a yau Litinin cewa shugaba Gustavo Petro na Colombia zai ziyarci kasar China a wannan makon.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kotun koli a Najeriya ta yi watsi da karar da jam'iyyar APM ta shigar kana ta jingine karar da Abubakar Atiku da jam'iyyar PDP da kuma ta Labour suka shigar mata.
Yinin abubuwan da ake yi can baya ya sa mutane suna yin tababa watakila za a yi musu gaskiya ko kuma za a yi gaskiya ba, amma mun muna tunanin cewa in Allah ya yarda za a yi gaskiya.
Idan muka leka a kasar Jamus za mu ji cewa mahukuntan kasar sun haramta zanga-zangar nuna goyon baya ga Falastinawa a wasu manyan biranen kasar. Kana za ku ji wata kungiya mai zaman kanta da ake kira wanda ta dauki nauyin dalibai 30 masu karatu a Jami'ar Bayero a Kano. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafe da shirin ilimi na baban gida Jibrin wanda yau shirin zai duba batun raguwar karanta littafi a Najeriya wanda cibiyar gudanarwa da kuma wato gudanar da bincike da haɓaka karatu ta Jami'ar Bayero ta nuna damuwa akai. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza yayin da ministocin harkokin ƙetare na kasashen tarayyar Turai suka taru domin yin kira ga tsagaita wuta domin samar da kayayyakin jin ƙai. Jiragen saman Isra'ila sun kuma kai hare-hare kan Hezbollah da dama a Lebanon da wajen aje makamai da sojojin Isra'ila suka ce ana shirin kai mata hari da su. Shugaban tsare-tsaren manufofi kan kasashen ƙetare na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya shaida wa manema labarai cewa ya yi imani akwai matukar bukatar tsagaita wuta domin samun damar shiga da tallafi cikin Gaza. Furcin nashi ya zo ne jinkadan kafin a bar ayarin motoci na uku shiga da tallafi cikin Gaza ta hanyar Rafah da ta tsallaka cikin Gaza. Borrell ya faɗa a yau Litinin cewa tallafin da ya shiga Gaza a karan farko da na biyu ko kusa bai wadaci bukatun mutanen da ke cikin Gaza ba. A yau Litinin ne lauyoyin wata mata da 'yan sandan kasar Kenya suka kashe mata miji bayan ya tsere makamu a kasar shi wanda ɗan jarida ne a kasar Pakistan suka ce ta shigar da 'yan sandanta na Kenya ƙara a gaban kuliya. Arshad Sharif wanda riƙaƙƙen mai cutukar sojin Pakistan ne kuma ɗan gani kashenin tsohon shugaban Pakistan Imran Khan ya rusu ne bayan da 'yan sandan Kenya suka buɗe wuta akan motar shi a daidai wani wurin tsaye da motoci a Nairobi babban birnin ƙasar a watan Oktoba shekarar da ta gabata. Javeria Siddiq ɗaya daga cikin matan marigayi Sharif ta shaida kamfanin dillancin labaru na AFP a Islamabad a makon jiya cewa za ta shigar da ƙara. Lauyanta ya tabbatar a yau Litinin cewa tuni har an shigar da ƙarar a gaban babbar kotun ƙasar Kenya shekara guda bayan kisan marigayin da aka yi cikin dare.
An jima kaɗan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Kotun koli ta yi wasi da ƙarar da jam'iyyar APM a bisa buƙatar ta. Jama'a mun afuwa. Kotun kolin Najeriya ta yi wato watsi da karar da jam'iyyar APM ta shigar bisa buƙatar ta tare da jingine karar da Atiku Abubakar da jam'iyyar PDP da ta Labour suka shigar akan hukunci da kotun saurarin kararrakin zaben shugaban kasa ta yanke wanda ya tabbatar da nasarar shugaba Bola Tinubu a zaben watan Fabrairu don yin nazari kafin ta yi zaman zartar da hukuncin nan gaba. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kotun kolin neman bobi bakwai da ke samun jagorancin mai shari'a Inyang Okoro ne ta yanke wannan hukuncin a yau Litinin jim kadan bayan da lauyoyin jam'iyyun da suka dauka kara da waɗanda ake kara suka amince ɗaya bayan ɗaya da bayanan kansu. Lauyan Atiku Abubakar Mr. Chris Uche ya buƙaci kotu da ta amince da buƙatar su kuma ta bada damar dauka kara ta amince da dukkan buƙatun da suka nema sannan ta soke takarar shugaba Tinubu. Tun dai ƴan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su a gani da abin da suke sa ran zai waka na a kotun kolin inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Muhammad Baloni ya bayyana cewa
to abin da nake gani shine na ji san abun farko duk wani abin da ake jira yanzu judgment is for Nigeria ma kuma yanzu sun ce ba ai reserving judgment whatever that means na san cewa za a yi ai pass the judgment ni ba dan wanda jami'a bane ko jami'a na shine Nigeria to abin da nake tunani shine duk yanda muka zo duk yanda aka kasance kasan nan dai ita ce ta mu sai dai mai fatan cewa su gwamnati Allah ya ba su ikon tafiyar da sha'anin kasa dan da tsaro abinci proper governance sauran su abin da muke bukata dai everything should fall in place
Dr. Yunus Atanko jigo ne a jami'ar Labour ɗaya daga cikin jami'u uku da suka dauka kara a gaban kotun kolin kuma ya bayyana cewa
alhamdulillah yanzu dai an ji namu bangaren kuma mun riga mun fito mun yi gangami mun fada wa ita kotu cewa ba mu yadda ba da yanayin inda ita wancan kotu da muka fara kaiwa kara inda ta fito ta bada nata martani akan alubalen da muka yi mu yadda ba mun fito wa ita kotun koli ta karɓi wannan bayanu na mu yanzu ta ce za ta bada ranar da ita ta bada nata martani akan alubalen da muka yi akan hukuncin da aka yi da mu ji da su mun ga cewa ya dace ba to mu yanzu muna tunani da hukuma da Allah zai yanke domin saboda yinin abubuwan da ake yi can baya ya sa mutane suna yin taba ba wata kila za a yi musu gaskiya ko kuma za a yi gaskiya ba amma muna tunanin cewa in Allah ya yarda za a yi gaskiya
ko menene jingina zaman sauraron karar da Atiku Abubakar jam'iyyun Labour da PDP suka shigar ke nufi babban lauya mai makamin SAN makajigar ba ya ce
matsina na lauya idan a kotu aka ce an jingina kara zuwa ga hukunci abin da na yake nuna kenan kotu ta saurari duk ra'ayoyin mutanen da suka yi kara da kuma na kai kara kuma ta dau duka jawaban su da kuma jawaban lauyoyin su zata je tai nagari a lokacin da ta gama nagari zata yi hukunci akan haka wannan shi ake kira an yi reserving judgment domin ai hukunci to ita shari'a kamar yadda tsohon Bahaushe ya sani ana kiran ta kafanin hankali kuma tunda duk masu wannan da jawabi ga su ne alƙalai ba kuma wasu ma suna fasa ba sa cikin shari'ar to sauraron irin wannan jawabi na jama'a zai iya kawo sabani akan fahimtar tsarin shari'a abin da na sani a harkar shari'a shine ita kotu tana amfani da doka da kuma hujjoji idan doka ta auri hujja ko kuma hujja ta auri doka to lalle dole ita kotu za ta yi fasara akan irin wannan abin da ya faru dangane da kararraki wanda suke na shugaban kasa da abin da ya shafi APM da Labour Party da kuma PDP akwai abu ɗaya da nake so kowa ya fahimta magana ce ta cewa mun ɗaukaka kara akan hukuncin da kotu ta kasa ta yi kuma ga hujjojin mu cewa ba a yi mana adalci ba to wannan ya danganci ga irin hujjojin da suka gabatar a gaban kotu na tunanin su da cewa ba a yi adalci ba kuma ya danganci ga irin dokokin da suke amfani da su domin su yi convincing ita kotun ɗaukaka kara domin ta fahimci cewa lallai ilalla a kasa an yi kuskure ko kuma gyara kuskure ita su tun tana da ikon ta saurari sababbin hujjoji domin ta yi adalci
idan ana iya tunawa a ranar 6 ga watan Satumbar shekarar 2023 ne kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa ta tabbatar da nasarar shugaba Bola Tinubu a zaben watan Fabrairu da hukuncin da ta zartar kuma jam'iyyu da batu gamsu da abin da ya wakana ba suka dauka kara a Lima daga Ukumari Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Halima Abdulrahman da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC kai tsaye yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya
Ma'aikatar harkokin wajen Beijing ta sanar a yau Litinin cewa shugaba Gustavo Petro na Colombia zai ziyarci kasar China a wannan makon alamar da ke nuna shugaban mai ra'ayin riƙau na neman ƙarfafa dangantaka da kasar ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya shugaba Petro zai kai ziyara a kasar ta China ne bisa ga yadda shugaba Xi Jinping daga kwanakin talata zuwa alhamis kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Wang Chongying ya sanar shugaban na Colombia ya ce zai gana da shugaba Xi a ranar Laraba. Shugabannin biyu za su tattauna irin ci gaban da aka samu a aikin gina titin dogo da ake yi a birnin Bogota da wani kamfanin China ke kula da shi. A yau Litinin din ne ma'aikatar harkokin wajen China ta kara da bayyana cewa dangantaka tsakanin China da Colombia na kara armashi, inda dangantakar ta fara haifar da ɗa mai ido na ci gaba ga al'ummomin ƙasashen biyu. A yau Litinin ne mataimakin Prime Minister Denmark, wanda shi ne kuma ministan tattalin arzikin kasar, Jacob Ellemann Jensen, ya bayyana cewa zai yi ritaya daga siyasa a nan take. Ministan tsaro na kasar Torres Land Paulsen ne aka bayyana zai maye gurbin Jacob Ellemann. Ellemann da ya kwashe wata guda ba shi da lafiya tun bayan wani gwajin asibiti a farkon wannan shekarar. Goyon baya da jam'iyyar Liberal ke da shi ya yi kasawar Wars, inda gwamnatin haɗaka ƙasa ta Denmark a yanzu ta bige da sha da ƙyar da ƙanƙanin rin jai a majalisar wakilan kasar mai membobi 179.
A gaida Hawwa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, zanga-zanga nuna goyon bayan Falastinawa ta mamaye manyan biranen Jamus tun bayan barkewar rikicin tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas da ta laƙume rayuka da dama. Mahukuntan Jamus dai sun ce sun dauki matakin hana zanga-zangar a sakamakon barazanar da take yi ga tsaron ƙasa. Sai dai wasu masu zanga-zangar sun ce shiri ne kawai na hana su ɗancin faɗan albarkacin bakin su. Wakilin muryar Amurka a Turai, Ramatu Garba Baba, ta haɗa mana wannan rahoto daga Jamus.
Kwanaki biyar da barkewar kazamar rikici a tsakanin Isra'ila da mayakan kungiyar Hamas, aka so maganin gangami na nuna goyon bayan Falastinin a wasu sassan kasar Jamus. Zanga-zangar dai ana shirya ta ne a matsayin talimana, sai dai a baya-bayan nan takan rikidewa zuwa tarzoma, inda har aka samu altabo a tsakanin jami'an 'yan sanda da masu zanga-zangar da aka zarga da furta kalaman kyamar Yahudawa a wani gangami na birnin Berlin da ya sa gwamnati ta ɗauki matakin haramta, da kuma wani gangami makamancin hakan a yanzu. Sabuwar dokar da tuni ta janyo martani daga masu goyon bayan Falastinu da ke ganin zanga-zangar ce dama ɗaya tilo ta jan hankalin duniya kan abin da ke faruwa a ziran Gaza. Amir Ali na ɗaya daga cikinsu. Ya ce, kalli yadda manyan ƙasashen duniya ke nuna goyon bayansu ga Isra'ila, amma ba a yarda Falastinu ta nuna damuwa ko sukar rashin adalcin da ake mata ba. Misali, kalli rikicin ƙasar Rasha da Ukraine. Ai, duniya ta amince Ukraine ta kare kanta daga mamayar Rasha don tsare ƙasarta, amma ba a yarda Falastinu ta yi hakan ba. To ina adalci a nan? Rana a nasa ɓangaren na ganin ba duk aka haɗu aka zama ɗaya ba, duk da cewa an samu ɓarkewar rikici a yayin zanga-zangar. Ta ce dubban fararen hula na cikin ukuba a Gaza, kuma Isra'ila ta ce za ta sake kai wasu sabbin hare-hare a arewacin Gaza. Shi ya sa muke son mu fito mu ci gaba da jan hankalin duniya kan a dakatar da faɗan ta hanyar wannan zanga-zangar. Zangar ta lumana da muke yi. To duk da dokar haramta zanga-zangar dai, akwai waɗanda suka yi fatali da dokar suka kuma fito don yin boran a ɗazun nan. Mutum fiye da 100 aka kama bisa laifin take dokar a Berlin fadar gwamnatin ƙasar ta Jamus. Ayman Maziyek shi ne shugaban wata babbar cibiya ta musulmai mazauna Jamus. A tattaunawarsa da kafar talabijin ta Tages Temin a Jamus ya ce, rikicin da ke faruwa shakka babu abu ne mai so sarai, amma ya kamata kowa ya sani cewa addinin Islam bai amince da duk wani yanayi na aibata Yahuda ko tayar da zaune tsaye ba.
Jede form von Antisemitismus muss jeder.
Yace muna son fayyacewa duniya cewa haramun ne a addinin Islam musulmi ya aibata ko nuna kyamar Yahudawa ko wulakanta addinin wasu. Saboda haka ba ma goyon bayan masu wannan aqida. A matsayin mu na musulmi dake nan Jamus, muna Allah wadai da yin hakan. To haramta zanga-zangar dai ta biyo bayan wani artabu ne a tsakanin jami'an 'yan sanda da masu zanga-zangar da aka samu na furta kalaman kyamar Yahudawa a yayin gangamin na birnin Berlin a ranar Juma'ar da ta gabata. al'amarin da ake ganin ka iya tayar da wutar rikici a kasar idan har ba a gaggauta yi wa tufkar hanci ba sai dai tuni batun ya haifar da muhawara a cikin kasar kan sahihancin yancin fadin albarkacin baki a Jamus. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba, bari mu sake komawa Najeriya. La'akari da rawa da mata ke takawa akan sha'anin sarrafa abinci ga iyali da sauran al'umma, kungiyar Wanda Organization mai rajin bunƙasa ilimin ƴaƴa mata akan nazarin kimiyyar sarrafa abinci da samar da shi ta dauki nauyin karatun dalibai 30 da ke karatu a Jami'ar Bayero a Kano waɗanda ke nazari a fannin kimiyyar sarrafa abinci da dangoginsa. Mahmud Ibrahim Kwari na dauki da ƙarin bayani.
Hukumar lafiya ta duniya da kwararru a fagen cimaka sun ce galibin cutukan da ke barazana ga rayuwar bil'adama a yanzu suna da alaka da yanayin nau'in cimakar mutane, sai dai ba ga talauci da fatara, karancin aiki da masana kimiyyar abinci a wasu daga cikin asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a galibin kasashen nahiyar Afirka irin su Najeriya na zama babban kalubalen kiwon lafiyar jama'a a nahiyar.
Tunda abinci ya zama dole a ci, to in haka ne ashe cututtukan muna so mu samu sauƙin su, dole sai mun san me ya kamata mu ci, me ya kamata kar mu ci. Mutane har yanzu ba su waye cewar wannan fanni ga amfanin sa ba, sannan kuma bangaren gwamnati ma ba a cika bada muhimmanci a wannan ba kamar yanda ake a sauran bangarori na duniya. To da dama idan ka je asibitoci zaka samu ba waɗanda suka karanci fannin ne a gurin ba.
Da Tishan Zaitun Aminu Mahmud kenan na cibiyar nazarin kula da harkokin lafiyar cimaka ta Najeriya. Domin magance wannan kalubale, kungiyar Wanda Organization mai rajin bunƙasa ilimin ƴaƴa mata akan kimiyyar sarrafa abinci da kayan gona ta dauki nauyin karatun wasu ɗalibai mata su 30 dake karatu a wannan fanni a Jami'ar Bayar Kano Najeriya, kuma har ma ta shirya musu bitar ƙarin ilimi a jiya Lahadi. Dr. Ashiru Abubakar da ke zaman jagoran shirya bitar ya ce ɗaliban sun fito ne daga iyalai masu rangwamen ƙarfin tattalin arziki.
Duk abin da ya samu ya shafi harka ta abinci, misali ya za a sarrafa shi da waye a gida da shirin, za ga cewa iyaye mata ne suke yi. So babban wannan abin da yanzu muka yi shi ne ya za mu ga mu taimaka wa yara mata da suke karantar courses wanda suka shafi cimaka da harkar noma a nan Najeriya. Mu biya musu kuɗin registration, a ci gaba da ba su gudunmawa ta bibiya da tabbatar da cewa sun yi karatu mai nagarta, kuma muna fatan cewa idan har dama ta samu bai na za mu ɗauki nauyin karatunsu har zuwa sanda za su gama makaranta.
Ɗaliban da suka ci gajiyar wannan tsari na kungiyar Wanda Organization na cewa
sunana Maryam Ali Usman, ina karanta Nutrition and Dietetics. To gaskiya dai na ji daɗi sosai, Allah ya saka musu da alkhairi. Insha Allah na yi alƙawarin zan tsaya na yi karatu in Allah ya yarda, kowace jarabawa zan dinga fasin insha Allah. Sunana Sadiya Muntaka Shehu, ina karantar Nutrition and Dietetics. Kimiyyar nazarin abinci a jikin mutum, wani abinci mutum zai ci wanda zai inganta lafiyarsa ya kare shi daga cututtuka da dama, sun biya mana kuɗin makaranta. Na ji daɗi sosai wallahi, saboda dama ban biya ba, ina tunanin ta yaya za a biya min, gashi na fara level 2 ina tunanin in ba a samu kuɗin nan ba fa zan iya rasa karatu na.
Duk da tallafi daga kungiyoyi irin su kungiyar Wanda Organization da ɗaiɗaikun mutane da ma wasu daga cikin gwamnatoci, ɗalibai da yawa da ke karatu a jami'o'in Najeriya sun haƙura da karatun biyo bayan mummunan ƙarin kuɗin makaranta a jami'o'in ƙasar a shekarar karatu ta bana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida na Kwari da wannan rahoton. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa daje.
Assalamu alaikum, alaikum barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan Adam. A kwanakin baya ne dai aka gudanar da wani taro na kasa da kasa da cibiyar gudanar da bincike da kuma haɓaka karatu ta Jami'ar Bayero dake Kano ta shirya da nufin inganta ɗabi'ar karatu a tsakanin ɗalibai da kuma sauran al'umma. Cibiyar dai ta bayyana rashin jin daɗin ta dangane da gazawa ko raguwar masu karatu na littattafai musamman ma dai a Najeriya. Wakilin Kano Mahmud Ibrahim Kori ya halarci wannan taro da aka gudanar kuma ya tattauna da shugabar cibiyar Professor Talatu Garba kuma sauran mahalarta wannan taro kamar da za ku ji a cikin shirin namu na wannan mako.
Sunana Professor Talatu Musa Garba, ni ce director ta Nigeria Center for Region Research and Development. To shi dai wannan taro a dama taro ne wanda muna yin shi duk shekara. Kuma muna tara mutane waɗanda suke da ruwa da koyar da karatu, malamai da dimma waɗansu waɗanda dai suke dai da ruwa da tsaki a koyar da karatu. To muna ganin taro ne wanda kowa da kowa zai zo mu haɗa kai mu duba matsalolin koyar da karatun da muke fama da shi, mu ga ya za mu samu mafita. Shi dai karatu dama a can matakin ƙasa-ƙasa ake fara shi, ana kai yaro makaranta ana so a ji ya fara karatu ko da ABCD ne. Kuma anan daga primary 1 zuwa primary 3 anan ne ya kamata a ce an yi training yaro ya iya haɗa bakake zai iya karatu ko ma wani iri ne karatun. Sai ya zama cewa an zo an samu nakasu a wajen koyar da karatun da kuma koyan karatun. Su malaman ba su da manhajojin da za su yi amfani da su koyar da karatun, su kuma ɗaliban ba a koya musu yanda za su koyi karatun daidai. To irin wannan tarukan namu shine muke kowace shekara muna zaɓa akan mezami, kowace shekara akan mezami. To sai muka zo muka ga cewa to inda aka ce karatu ana nufin karatun littafi, yanda mutum zai karanta littafi ya gane. Sai muka ga kuma yanzu duniya ta canja, karatun nan ko muna so ko ba masu yaran nan ba sa son littafin nan, sun fi son wata ƴar handset, wata ƴar laptop su karanto wani abu a irin social media, ba dai su ɗauki littafi su buɗe su karatu ba. To shine sai muka yi tunanin me zai hana mu nemo hanyoyin da za mu ƙarfafa wannan, mu zauna da masana su malaman nan da suke wannan, mu ga su kawo makaloli da za su gabatar da su na hanyoyin da za a bunƙasa wannan karatun ba wai na littafin kawai ba. Takardu ne za a kawo a mimmiƙa, kowa ya kawo nasa hujjojin. To muna ganin cewa yanzu in wannan yana da wani hanya da zai koyar, wannan yana da shi, ai idan aka taru za a amfani juna. Mun gayyaci malaman makaranta, mun gayyaci su waɗanda suke su ne policy din yake hannunsu. Yanzu akwai National Reading Framework wanda shine policy document, mun gayyato su ma su zo ciki, saboda yanzu za a rika koyar da karatu a subject a primary school. Da kaga in aka tashi a English ne ake koyar da karatu ko a Hausa, to yanzu shi da kansa karatun zai zama subject ne a primary ko a tun daga nursery ko ma dai wani level, darasi ne mai zaman kansa. To kuma in aka ce darasi ne mai zaman kansa, ai ana buƙatar yanda za a samu abubuwan da ya kamata a ce suna nan. Mun yi taro wanda muka kirawo malamai suka zo aka horar da su akan hanyoyin da za su bi, abin da suke bukata. Kowace shekara akwai abin da muke bujirowa da shi wanda za mu yi akai. Yanzu kaga kamar bara mun yi akan littattafan yara. To wannan za ka ga mun gayyato masu wallafa littattafai, mun gayyato irin malamai saboda su duba mu ga irin littattafan ma da ake yi za su iya koyar da karatun yanda ake so.
Professor kin yi maganar bara da sauran shekaru tunda kuka fara wannan shine karo na hudu, me za a iya cewa kun samu kun cimma na ci gaba idan akai bitar abubuwan da kuka yi a waɗannan shekaru?
To ai kuna tare da mu duk shekara, kuna tare da mu, kuma gaskiya muna ganin hasken abubuwan da muke yi. Saboda yanzu kaga da farko na farko da muka yi mun gayyato masana koyar da karatun daga can partners mu wanda muka yi haɗin gwiwa da su, su suka zo suka ba da takardu, ya zama cewa kamar sun horar da malamai ne a yanda ya kamata a koyar da shi. Na biyu kuma sai muka ce to bari mu dan buɗa mu bar kuma mutane su zo da nasu ƴan ƙorafe-ƙorafen da matsalolin da suke samu a wajen koyar da karatun. To na uku kuma sai muka ce to mu kalli littattafan da ake koyarwa da yaran da masu buga littattafan, yaya suke buga su, yaya suke wannan. To na huɗu kuma sai muka ce to yanzu bari mu kalla tun da dai littattafan nan ba su kadai bane a karatun nan bari mu kalli daya bangaren na wannan karatu a handset da su computer da su
iPad. Shi professor da kun ci za ku fadada wannan tsayi zuwa makarantu musamman wadanda ake horar da malamai aikin malinta ina wannan zance ko tsari ya kwana da kan
ku. Ai yanzu mun fara programs har ma na farko sun gama muna ba da diploma ta gaban degree a koyar da karatu har mun yi graduating set na farko to yanzu kuma wa'ansu sun fara kuma akwai irin kaman workshop to yanzu ma muna working akan wani proposal wanda za a gayyato mutum bibi daga Sugars na Nigeria gaba ɗaya mu zo mu koya musu wa'annan saboda mu taru wannan National Reading Framework din da yake to kaga ana buƙatar kaman mu za mu trainers inda za su tafi GC a sauran states.
Kamar sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora akan wannan tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari yayi da Professor Talatu Garba na Jami'ar Bayero da ke Kano a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jolly Leather Gresham. Naku Babangida Cibirin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin mu.
To madallah a gaida Babangida Cibirin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ku aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Salihu Isa Fana daga karamar hukumar mulkin Dandi Kamba jihar Kebbi Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa tamanan dai ko yauce bata wuce amin ba. Muna fatan sauraren karar zaben shugaban kasa da ke gudana a kotun koli a yau tsakanin Atiku Abubakar da Bola Ahmed Tinubu da Peter Obi. Muna fatan gaskiya za ta yi halinta ganin cewa ita dai gaskiya guda ce in ko aka raba ta biyu to za ta koma ƙarya. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madate da Magaram da Isuhu Makeri Madate da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu mai aski badaraka da kuma Haddabi mai kwamfuta mai yama. Sai kuma Yakubu mai aski badaraka da Sanusi Madate da kuma Gali Mamman Ibra da Malami Kurra garin Sarkin Noma duka jihar da Magaram a jamhuriyar Nijar. Suka ce muna so ku ba mu dama domin mu aika kiran mu zuwa ga kwamitin ceton kasa na CNSP a karkashin jagorancin Abdulrahman Tchiani da kuma Prime Minister Niger Ali Lamin Zaini akan ya kamata a ƙara duba lamarin 'yan kasuwar mu ta Niger domin a gaskiya mu al'ummar kasar Niger babu wani haske ko canji da muka gani a al'amarin farashin kayan abinci da al'umma suke amfani da su ne yau da kullum. Masurare iya sakonin da za mu iya kawo muku kenan a wannan lokaci mu kasance lafiya.
To madallah da wannan ne kuma muka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaice.
A yau Litinin sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza yayin da ministocin harkokin ƙetare na ƙasashen tarayyar Turai suka taru domin yin kiran a tsagaita wuta domin samar da kayayyakin jin ƙai. Gidajen saman Isra'ila sun kuma kai hare-hare kan Hezbollah da dama a Lebanon da wajen aje makamai da sojojin Isra'ila suka ce ana shirin kai musu hari da su. A yau Litinin din ne lauyoyin wata mata da 'yan sandan kasar Kenya suka kashe mata miji bayan ya tsere makamu a kasar shi wanda dan jaridan kasar Pakistan ne suka ce ta shigar da karar 'yan sandan a gaban kulliya. Arshad Sharif wanda riƙaƙƙen mai caccakar sojin Pakistan ne kuma ɗan gani kashe na tsohon shugaban Pakistan Imran Khan ya rasu ne bayan da 'yan sandan Kenya suka buɗe wuta akan motar shi a daidai wani wurin tsaye da motoci a Nairobi babban birnin kasar a watan Oktoba na shekarar da ta gabata. Ma'aikatar harkokin wajen Beijing ta sanar a yau Litinin cewa shugaba Gustavo Petro na Colombia zai ziyarci kasar China wannan makon, alamar da ke nuna shugaban mai ra'ayin riƙauna neman ƙarfafa dangantaka ta ƙasa da wato tsakanin shi da ƙasa mafi ƙarfi a tattalin arziki, wato ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki. Shugaba Petro zai kai ziyara a ƙasar China ne bisa gayyatar shugaba Xi Jinping. A yau Litinin mataimakin Prime Minister Denmark wanda shine kuma ministan tattalin arzikin kasar Jacob Elman Jensen ya bayyana cewa zai yi ritaya daga siyasa a nan take. Ministan tsaron kasar Thorsten Lord Paulsen aka bayyana zai mai gurbin Jacob Elman. Elman dai ya kwashi wata guda turba shi da lafiya tun bayan wani gwaji da aka yi a asibiti a farkon wannan shekarar.
To masu sauraro, da haka dai muka kawo ƙarshen shirin namu na lasariya, sai kuma an jima can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu ta wannan la'asariya Kila Williams, Baba Yakubu Kiri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.